This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanun labarai.
To Ibrahim, shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wata barazana yau Alhamis cewa zai kai hari akan cibiyoyin daukar shawarwari a fadar gwamnatin Ukraine Kyiv da sabon kamin da Russia ta kera. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla Falastinawa 30 a zirin Gaza, galibinsu a sansanin Nusayra da ke tsakiyar yankin. Ghana, 'yan ludu da maƙugo ko kuma LGBTQ a Ghana sun fada cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar a wata mai zuwa, bayan da manyan 'yan takarar suka yi alƙawarin murƙushe batun 'yancin 'yan ludu.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ƙasar Chadi ta yanke hulɗar soji da ƙasar Faransa.
Wani abu ne a bazita ga ita ƙasar Chadin a lokacin da ita Faransin take ganin ita Chadin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su.
Za kuma a ji cigaban bayani kan yadda jami'o'i a Najeriya ke ta ƙoƙarin shiga gogayyar fasahar zamani na Cutting Edge Technology a hira da Dr. Mani Ahmad na Jami'ar Cosmopolitan ta Abuja.
A Sonyville nan muka zo na tare da mutanen Google Cloud, manyansu aka tattauna yadda za su kawo madatsa na Google Cloud a Najeriya ma a fara tunda babu a Najeriya.
Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin Daure a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wata barazana a yau Alhamis cewa zai kai hari akan cibiyoyin daukar shawarwari a fadar gwamnatin Ukraine Kyiv da sabon makamin Russia mai linzami mai cin matsakaicin zango mai suna Oreshnik, bayan fatattakar cibiyar makamashi da kuma katse layukan wuta ga miliyoyin mutane a fadin kasar. Mun fidda batun amfani da Oreshnik akan sojoji da masana'antar sojoji ko cibiyoyin shawarwarin sojoji ba, har ma a cikin birnin Kyiv. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP yana ambato kalaman Putin kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai a babban birnin Astana, wato a Astana babban birnin yankin Kashak. Ya ce ya kaddamar da harin jirage mara matuka da na makami mai linzami akan cibiyar makamashin Ukraine a matsayin martani ga harin da Ukraine ta kai akan Russia da makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango na ATACMS kira Amurka. Wannan shine babban hari na biyu da Russia ta kai akan cibiyar makamashin Ukraine a cikin wannan wata. Jama'ai sun ce harin na cikin hare-hare mafi muni da aka kaiwa gine-ginen makamashi a Ukraine tun cikin watan Maris. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla Falastinawa 30 a zirin Gaza, galibinsu a sansanin Nusayrat da ke tsakiyar yankin, a cewar ma'aikatan lafiya a yau juma'a, bayan da wasu tankoki suka janye daga wani yanki da suka yi wa ƙawanya. Ma'aikatan sun ce sun kwashe garawaki 19 na Falastinawa da aka kashe a arewacin Nusrat cikin yankuna guda takwas da suke dauke da sansanin 'yan gudun hijira. Wasu tankoki dai suna ci gaba da kasancewa a wani wuri na sansanin. Kana hukumar ayyukan gaggawa ta Falastinawa ta ce rukunin ma'aikatanta sun gaza mai da martani ga kiraye-kiraye da mazauna yankin suke yi waɗanda suka makale a cikin gidajensu. Ma'aikatan lafiyar sun ƙara da cewa an kashe sauran mutane ne a wasu wurare a arewaci da kuma kudancin zirin Gaza. sai dai babu wata sabuwar sanarwa daga ma'aikatar tsaro Isra'ila a yau Juma'a. Amma ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakarunta sun ci gaba da kai hare-hare a wuraren da ake aikata ta'addanci a zirin Gaza.
To, an jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, wadda ke ansar wasu tallafin makaman yaƙi daga Rasha, yayin da kuma makwabciyarta ƙasar Chadi ke yanke hulɗar soji da tsohuwar uwar gijiyarta ta mulkin mallaka, wato Faransa. Suleiman Barma, gare ka.
Ministan harkokin wajen Chadi Abdurrahman Kule Mahalla ya bayyana a wannan sanarwa a jiya Alhamis cewa gwamnatin Chadi ta ɗauki matakin da ke kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan tsaro a tsakanin ƙasar da Faransa. Sannan ta ce matakin ya biyo bayan dogon nazari a game da wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu suka sabunta a ranar 5 ga watan Satumban 2019. Ganin yadda matakin ke zuwa a washegarin ziyarar ministan harkokin wajen Faransa Joel Noel Barrot a N'Djamena, manazarta na fassara abin a matsayin na bazata. Abdurrahman Alkasum na da irin wannan ra'ayi.
Wani abu ne a bazita ga ita ƙasar Chadin a lokacin da ita Faransa take ganin ita Chadin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su. A lokacin da su ƙasashe na IS suke zargin cewa akwai jami'an ƙasar Faransa a cikin yankin tekun Chadi wanda suke mu'amala da su ƙungiyoyin na su ɗauke da makamai.
Gwamnatin ta Chadi ta ce shekaru 66 bayan samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, lokaci ya yi da za ta jaddada wannan 'yanci a zahiri, ta kuma sake tantance abokan hulɗarta a muhimman fannoni waɗanda kuma ke daidai da buƙatun ƙasar. Hakan baya nufin an zo ƙarshen hulɗarta da Faransa kwata-kwata. Wannan sabon matsayi na shugaba Muhammad Debi abu ne da ke janyo ayar tambaya.
Shin wannan matakin da suka ɗauka ya biyo bayan operation inda suke yi na gano wasu abubuwa masu daidai da haka, ko kuma ita ma Chadin tana son ta bi layi na tattar da ƙasashen IS a tahiya guda, kuma da lokacin da ita ƙasar Najeriya ta haifi shugaban ƙasarta take ƙara ƙarfafa alaƙata da ƙasar Faransa ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren tsaro.
Wannan al'amari da za a iya kiransa sabon babi a hulɗar Chadi da uwar gijiyarta wato Faransa abu ne da ke bayyana a wani lokacin da abokiyar hamayyar Faransar wato Rasha ke ƙara samun shiga a yankin Sahel. Ko a jiya Alhamis, kafar talbijin mallakar gwamnatin Nijar ta gwada wasu kayayyakin da ma'aikatar tsaron ƙasar ta karɓa a matsayin tallafin da Moscow ta aike don ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. To, koya masu sharhi ke kallon abin? Ibrahim Musa shi ne sakataren ƙungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da zaman lafiya.
Rasha yan akwai inda take iya kawo gudunmawa ta farko a cikin wannan yanayi da ƙasarmu take ciki shi ne ta fannin makamai da wasu na'urori wanda su taimaka mu jami'an tsaronmu. Ko lokacin hukumomi na wancan lokaci sun ɗora shaida ma abokan hulɗarsu na wannan zamani cewa sun yi buƙatar kayan yaƙi da a ɗauko su zawa a zo a jirge musu cikin ƙasa. To, kaga kenan ana cin moriyar wannan hulɗa da aka ƙarfafa da Rasha.
Faransa da ke fuskantar koma baya a fannin diflomasiyya a 'yan shekarun nan, musamman a tsakaninta da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka, na shan suka a sakamakon girke sojoji a irin waɗannan ƙasashe, ciki har da Senegal. Shugaban ƙasar Basiru Diomaye Faye a hirarsa da wasu jaridun Faransar a jiya Alhamis ya kafe kamba kansa a batun kare 'yancin kan Senegal, abinda yake ganin ba zai cika ba muddin Faransa na ci gaba da girke dakarunta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya.
An lutsu da matsugo ko kuma LGBTQ a Ghana sun fada cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar a wata mai zuwa, bayan da manyan 'yan takarar shugaban ƙasa suka yi alƙawarin murƙushe batun 'yancin 'yan lutsu da matsugo wanda ya ɗauke hankali a ƙasar. babban aiki da ke gaban duk wanda zai nasara a zaben ranar 7 ga watan Disamba shine sanya hannu akan amincewa ko kin amincewa da kudurin doka da majalisar dokoki ta tabbatar a farkon wannan shekara, wadda ta tanadi hukuncin dauri ga duk wanda aka gano dan ludu ko matsugo ne. A ranar 18 ga watan Disamba ne dai kotun kolin kasar zata zartar da hukunci akan ingancin kudirin ta fuskar doka ko kuma kalubaloli da kudirin ka iya fuskanta a dokance. Dan takarar jam'iyya mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya shafadin cewa zai sanya hannu akan wannan kudiri ya zama doka, yayin da babban abokin karawarsa kuma tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama, wanda bai fito karara ya nuna amincewa da dokar ba, ya ce akwai bukatar a karfafa dokokin haramta ludu da matsugo da ayyukansu a kasar, inda ya zargi kasashen yamma da tallatar da aqidan aure ko mu'amalar jinsi daya a kasar ta yammacin Afirka. A ƙarshe, hukumar da ke sa ido akan makamashin nukuliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Juma'a cewa Iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗinta da dubban na'urori masu inganci a manyan cibiyoyinta na nukuliya da suka hada da Fordo da Natanz, lamarin da ke ƙara dagula al'amura dangane da shirin na Tehran a daidai lokacin da take haɓaka uranium ɗinta da ya kusa kai mataki na nukuliya. Sanarwa daga hukumar makamashin nukuliya ta duniyan kawai ta ce ta ambaci wato Iran din ne tana haɓaka uranium ɗinta tare da sabbin na'urori da ke gyara uranium zuwa kashi 5, wanda ya yi ƙasa da kashi 60 wanda take yi a halin yanzu, wanda hakan ke nufi ko kuma yake yiwuwa ya nuna Iran tana son komawa kan teburin ɗaukan shawarwari da ƙasashen yammacin duniya da kuma shugaban Amurka mai jiran gado.
To gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dosa, inda wasu jami'o'in kasar musamman ma na kimiyya da fasaha ke dada rungumar darussan fasahar zamani ko cutting edge technology ta wajen kulla alaka da wasu jami'o'i da cibiyoyi a Amurka. Wannan ne ma ya sa rajistan jami'ar Cosmopolitan ta Abuja Dr. Mani Ibrahim Ahmad ya zo nan Amurka, inda ya karaso sashen Hausa ya mana bayani. A ci gaban hirarmu da shi, na tambaye shi ƙarin haske kan shirin alaƙarsu da suke yi wato da wasu jami'o'in Amurka a baya ga ita kanta tungar kimiyya da fasahar zamani wato shiyar Silicon Valley. Sai ya ce
akwai University of Dayton wanda aka samu haɗin gwiwa tsakaninsu da masu kamfanoni a Dayton. Aka kafa wata center da suke kira Innovation Hub, wanda yana cikin one of the best innovation hub da ake da su a America. Saboda bayan mun bar Silicon Valley, mun bi ta Chicago, muka je Dayton, muka yi kwana uku, muka zauna tare da su, muka ga abubuwan da suke yi da yadda ake koya ma yara wannan sana'o'in a zahiri, da kuma yadda aka samu waje wanda a cikin jami'an in yaro ma ya gama jami'a a nan zai fara sana'a kafin a kyale shi ya fita ya je ya yi a waje.
To Dr. Mani, shin akwai wata alaka ko ku kana ganin za ku kulla wata alaka tsakanin jami'ar ka ko jami'ar ku da jami'o'i na fasaha da ke Dayton ɗin ku?
Duka da jami'ar Stanford da muka je da jami'ar California Berkeley da nan Innovation Hub na Dayton, an cimma yadda za a yi a samu wannan dangantaka wanda zai zamanto cewa za mu dinga tuntuɓin juna ana aiki. Abinda suka kware sosai za su nuna mana, mu kuma mu nuna musu abubuwan da suke wato da mahimmanci game da harkar sana'o'i da yara za su koya a Najeriya.
To da yake kusan dai jami'ar ku ta fara ji a kan kayan latironi, abubuwan kwamfuta da dai sauransu, bari mu koma nan Silicon Valley. hankali wato shiyar wato masu wannan ilimin da kuka ziyarta a San Francisco, shin ka ba mu dallar abubuwan da kuka yi a wajen da kuma yadda kake ganin wannan ziyara za ta amfani jami'ar ku da ma jami'o'in Najeriya kamar yadda kace akwai alaka tsakanin ku?
Waje na farko da muka je a Silicon Valley ba ma jami'a ba ne, mun tafi headquarter kamfanin Google. Nan muka je wajen da ake da headquarter na Google Cloud a Sunnyvale. Nan muka zauna tare da mutanen Google Cloud manyansu, aka tattauna yadda za su kawo madatsa na Google Cloud a Najeriya ma a fara, tunda babu a Najeriya, kuma duk mutanen Najeriya suna amfani da yanar gizo. Ba wanda zai ce bai san Google ba, amma ba mu da waje wato kaman center na cloud, Google Cloud a Najeriya. To kuma mun duba abubuwan da muke a jami'a, dole muna bukatan
wato Dr. Mani, in ka ce Google Cloud wato wajen adana bayanai kenan masu yawa,
wajen adana bayanai wanda zaka adana bayani ba tare da wajen ya taba cika ba,
wato shi za a kai Najeriya a
kokarin da muke. To kaga an kawo Najeriya ba jami'an mu kade ba, duka jami'o'i da suke Najeriya, duka kamfanoni da suke Najeriya, duk wani abu da ake a Najeriya wanda ana tattara bayanai masu yawa wanda ba za a iya samun local server
da zai iya daukar su,
wato kaga za a iya kaiwa nan, kuma sun nuna cewa abu ne mai yuwa wanda za su iya kawo Najeriya.
Dr. Mani Ibrahim Ahmad kenan, rajistan jami'ar Cosmopolitan ta Abuja. Za a ji ci gaban bayanin sa a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amerika, barkamu da warhaka. Barkamu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Sunana Mansur Sani. A yau ina a garin Dauri da ke cikin Tsibiri, jihar Maradi, Jamhuriyar Nijar, domin jin tarihin wannan gari da abubuwan da ya kumsa. Ba ta ɓata lokaci ba, ina tare da mai garin Dauri wanda zai gabatar mu da kanshi da kuma sauran abubuwa masu kama da haka. Sai a gabatar da kai ga masu sauraro.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Bala Abdu. Ni na mai garin Dauri.
To Malam Bala Abdu, a takaice me tarihin wannan gari naka?
Yawa, tarihin garin Dauri, mu dai daga Tsibiri muka taso. Muka taho noma ya kawo mu karamcin abin ga kamar garuruwa, muka taso da Tsibiri. Kamar misali, ni dai ni mu tarihinmu taso mu da Tsibiri. Mu mutane na kamar na masarauta. Muna daga cikin masarautar Tsibiri. Muna daga cikin su Jibanta Uba. Jibanta Uba ku shi sai birnin Tsibiri. Shi na ya haihi barmu. Barmu ya haihi Dudu. Dudu ku shi sai da wanga gare.
Me dalilin sara shi?
Abinda dalilin sara shi, saboda ka san mutum a ce yana da gari ne ya yi. Shi ya sa sara wanga gari. Ga inda muka taso can kowa san kire dan ta Allah. Kire mai hannu, mutum ya ga ne ta da tuya. Nan Dudu Hawu ta yi. Nan ya haihi mai gona, ya haihi Dauri. Wanda aka ce ma Dauri. Wannan Dauri shi na da aka tambaye da ya kai lanhu, in bango ya amshi lanhu. Sai shi ba shi kai barakin haraji, ya kai barakin Maradi. Sai na sare likitan gwate haka. Ya ce shi kai da aka ce ma Dauri. Da aka ce ma Dauri, ni ban san sunan surarka ba. Ya ce a ni sunan surata surar garin Dauri. Shi kuma dauran nan. Dodo haihuwai. Kana shi ko? Dodo shi kau Dodo sai ya haihe Dauri. Dauri ya haihe Abdu, babana wanda ya haihe ni. Ni kuma Bala Abdu nake. Ka ji tarihin wanga gari.
To wannan gari daga kawa shi zuwa yanzu shekaru nawa?
To sai dai mu ɗiba mu sa kamar shekara 160. yayi yayi ba ka kwashe ba
daga wancan lokaci zuwa yanzu
ta so mu can wukiriya irin dan ta Allah
kai ne mai gari na nawa a hali
yanzu ni anna takwas dan ko yan kana so in zana
zana mana su da gudu
yawa to kashi ko kaga dai sai bangu sai dauri sai dan galadima sai alhaji agada sai jadi sai abudu sai shaibu daga shaibu sai abudu sai shaibu sai ni bala abudu da mun takwas
cikin ikon Allah
cikin ikon Allah
mai gari na yanzu bala abudu shekara ka nawa mata nawa ƴaƴa nawa jikoki nawa
to yanzu na kumshi kamar shekara 67
kana gurgurar duniya
eh yana gurgurar duniya yanzu ina da mace biyu ina ganin da da wajen sha uku
cikin
ikon Allah
wani irin ci gaba wannan gari na ku yake da shi daga wancan lokaci zuwa yanzu
to ai ci gaban da a gare ku baki na ci gaban ba da yaka ba na illa safas
misali
eh kaga haikewun mu nan ba mu da wata ba mu da ruwa ba mu da ma kwartawa gabacin gari akan gaba mu da ba mu da yan kasuwa sai dai noma da kiwo yanzu kuma an wadata ga ruwa matsalar mu yanzu da ruwa babu mu da take take saboda nisan ruwa nan da ya hayi bisa tudu da muke shine ba mu da risha baki sake
wani irin kabilun mutane ke akwai a wannan gari
kabilun mutane ko suna da yawa
ba musu
lalle nan ne mun dai kumshin mu ga mu nan ne muna hatawa muna hata yako sai akwai jangwarza akwai bugaji akwai bari-bari akwai rumishi akwai abin nan akwai hillayen gani akwai su dai ba mu dai ba mu illa sahin su wanda sun tafi sun kalle kamimo dai waɗanda dai ma ya suna
na maganan makarantun boko ana sawa yara kuma sun kai wani mataki a nan garin
kwarai ko tunda akwai yara wanda wasu duk sun samu aiki sannan kaga ba mu da makaranta yanzu muna da makaranta wadda babba wadda ma yanzu ita ce CAG kuma muna da faranko arab kuma muna da wata makaranta ta biyu nan makarantar lakko ka san ko an samu cigaba
wani gari kuke bi garin dauri
garin dauri muna bi muna bin cibiri muna bin kwamin cibiri
ita kuma da taso in kun kasa kashe ta
cibiri muka tura kuma ita kuma ka san gidan rumishi ta kabe ko
shikenan
yawa
gidan rumishi kuma maradi
gidan rumishi kuma mu kuma cibiri
to yayi
gidan rumishi kuma
to ga ka tsanawa in muka dawo a bangaren abubuwa na ci gaba wanda ba za a mantawa da su da mi da nike akwai wanda sai garin dauri
akwai abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda sai garin dauri kaga yanzu in ne maka magana akwai wani abu wanda baka san da shi ba
sai kaga
yanzu nan ne an ka dauki garin dauri mu kadi yadda wani babban tarihi muna yan sarki kana ji ko kuma muna addagari kuma muna an kaiwa cikin garin
na'am ba zo kai ba
amma barka kana shine muna da babban tarihi na
mi aka yi a garin ko kuma aka yi sarrafawa wanda an ka zo za ka bada shi a matsayin ɗan tahiya dan a ce lalle wannan daga garin dauri yake misali
to munan an aka koma nan tudu gero dawa masara minana kasu da sauran su mun ka koma kuma ka san mu bi maka ci muna da fadama kuma an ka koma fadama gwaba malo mangwaro kabushe tumati toshi kai ba su da yaka kuma nan muna alfari da hadama insha Allah
wani irin rigingimu ake samu na zamantakewa na raban gado ko tsakanin mata da miji a matsayin ku na mai gari ko kuma tsakanin wani yaro da mai gida mi aka yi kawo muku kara
to muna yanzu abinda an kai mana gara wannan duk babu su wannan kasa yanzu duk addini ya kawo wannan abu yanzu duk abinda an kai kawo mana sai harka aure
zamantakewa
aure mun ita ta kawai
muka ta cewa mai aka yi koke
koke ita wagga koke ta zaka ta ce gaskiya ita bata ci ba ko kuma ba a kyauta mata ba
wanda bata ci din ba ku kuke ba ta koko mijin ake jawowa
a wanda bata ci ba sai a gyara a koma a ita bata shikenan magana ta gani
menene matsalar wannan gari wanda kuke so gwamnati ko hukumar duniya ta duba ta gaggauta yi idan za a tambaye ka kai mai gari a matsayinka na mai jagorancin wurin?
To gaskiya akwai matsala. Yanzu dai da kuka shigo nan kun ga gidan mai gari.
Gidan mai gari rusasshe in gai.
Yawwa, gidan mai gari kun ga gidan mai gari rusasshe. To kuma in ka gangara na haikarin muke ido.
Gida kuna
ramuna. Ramu banda ma abin ga dun ramu sun shigo gari. Muna rarame da kai 25.
Kuma babu kwalbati.
Kuma ba kwalbati nan mun gudana kaɗai an ka tabe mana ba kwalbati. Kuma kaga mun dangane.
Har yanzu
lokacin sunsa. Ba ta bai mana wani kwalbata ba sai gwada. Ka san ku muna da matsala.
Ina magana bangaren addini, kuna da masallacin Juma'a da kuma yawan makarantu.
To muna da masallacin Juma'a amma makarantu alhamdulillah amma dai muna son kadi in sun samu. Ko ba gaskiya na addini.
To yanzu a ƙarshe me saƙonka ga al'ummar garin Daure, me kake so su zama ko waɗanda suke zaman a wasu ƙasashe?
Yawwa, jama'a garin Daure abin da nake so su zama na lahiya, kuma Allah ya saukar da arziki da wadata, kuma na tabbatar da mutanen garin Daure suna da biyayya, ba su da taurin kai, sai ne mun biyayya ni mai gari tun da gare ni har busu sarkin gobir har gidan namiji sun mun gode mu Allah sun ne mai biyayya tun da duk wanda an ka kira da gudu yana sakkwa kowane na. To kinan kaga dole mai mu Allah godiya, amma abinda muka so Allah ya sauko mana da arziki da wadata, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Mun gode sosai Malam Bala. Haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Murya Amurka, shirin daɗan gari akan ci gari kenan muka gabatar muku. Sunana Mansur Sani daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar, ke cewa ku tarbe mu a wannan mako a cikin wani sabon shirin
daɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na Muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To a gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce kunnuwar sabuwar dokar kudirin haraji tabbas zai kawo babbar illa ga jihohin arewacin kasar mu Najeriya. Da haka muna yabawa 'yan majalisar wakilai da suka kafe akan kin amincewa da dokar ta harajin. Su 'yan majalisar dattawa kuma tunda kudirin ya tsallake karatu na biyu a gabansu, kada su bari aiwa arewa sakiyar da babu ruwa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Yakuba Mai Aski Badaraka da Yusuf Ibrahim Badaraka da kuma Sanusi Madatai daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. Suka ce muna kira zuwa ga ministan harkokin sadarwa na ƙasar mu ta Nijar akan ya kamata a sanya ido ga kamfanonin Airtel da Move da kuma Orange. Domin kuwa gaskiya ba sa yin aikin su kamar yadda ya kamata. Al'ummar birni da karkara na Nijar suna kokawa wajen rashin ingancin data da rashin ingancin service. Sai na ƙarshe, sace kuɗaɗe idan al'umma sun saka a wayoyinsu. Muna fatan wannan kiran ya kai ga wanda suka dace. Sai kuma wani sakon na haɗin gwiwa daga Isuhun Makeri Madatai da kuma Ilyasu Yakubu Digawa. Suka ce matakin gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar na bunƙasa noman shinkafa haƙiƙa mataki ne mai kyau, domin ko baya ga samun wadatacciyar cimaka idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka tsara, da ikon Allah dubban matasan mu na Nijar da ba su da aikin yi za su sami abin yi.
Ta gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wata barazana a yau Alhamis cewa zai kai hari a kan cibiyoyi na ɗaukan shawarwari a fadar gwamnatin Ukraine Kyiv da sabon makamashin Rasha mai linzami mai cin dogon zango mai suna Oreshnik, bayan fatattakar cibiyar makamashi da kuma katse layin wutan lantarki ga miliyoyin mutane a faɗin ƙasar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla Falasɗinawa 130 a zirin Gaza, galibin su a sansanin Nusairat da ke tsakiyar yankin, a cewar ma'aikatan lafiya a yau Juma'a, bayan da wasu rokoki suka janye daga wani wuri da suka yi wa ƙawanya. 'Yan ludu da maɗigo a Ghana ko kuma LGBTQ sun faɗa cikin rashin tabbas akan wanda za su zaɓi a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa, bayan da manyan 'yan takara suka yi alƙawarin murƙushe 'yancin 'yan ludu da maɗigo a ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Makeri, wanda ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Wamai, da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.